أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآله الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. يوم أبوكم بحدوى أولا رانا تجمع من البركة وتنتي جمعة أخو أولا وتنتي البركة لرمضان. يومنا شاتكو دوت رمضان شكرا تدبو دلي مدد أربعين دبيو باي هجرس سلام عليه الصلاة والسلام وتدودي دي دا ثلاثين دوت أبريل شكرا تدبو بيو دا عشرين دا أي ميلادية كما ونشيني زمن منا عشرين أتكين زمن بنتي نا ثلاثين تفسير القرآن ونشكرا تدبو كما جاء من أعشرين سورة النساء آية تقوم يجبكم إن شاء الله زام قرى زوا عبد الله سوما نفات الله أنفان دمو دام دام جي الله زام إيكم أي كيس بسم الله. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه السلم، فإن كان له إخوة فلأمه السلم، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا قليلا من الله، إن الله كان عليماً حكيماً.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنستوا رحمكم الله. الله مدعوك نسركي واتواتكم واتلونا آيوي ما تدرجة ya fadi wato kuntan gado da kafin zuwa musulunci ya kasance kawai rayuwa ake kamar shi irin ta dabbobi. Idan mutum ya rasu, mutum daya yakan iya auren mata yi fiye da 10 ma, yakan iya auren mace in an jima, kuma idan ya ga uwarta ko kanwar uwarta sai ya ce yana so ita ma ya auro ta hada su tare. Idan ya ga kanwarta ko yar gidan kanwata nan ma sai ya auro ta, zai hada su tare. Sannan mutum ya rasu ya bar mata, ba wai zancen ma a ba su gado ake yi ba. Gado dama na iya ƴaƴa maza ne, ƴaƴan mutum kam mata wannan ba su da gado, haka suke yi a da. Sannan kuma matan shi su ma a cikin kayan gado suke, ba wai zancen a ba su gado ake ba, su ma a cikin kayan gado suke. Saboda haka ƴan uwan wannan mamacin da kuma ƴaƴansa maza su za su gaji matan nan nasu da ya rasu ya buri. Saboda haka idan mace ta faɗo a cikin gadonka, in dai ba ita ce mahaifiyarka ba, to in ka ga dama shi kenan ka mai da ita ta zama matarka, ko kuma in ka ga dama in baka da sha'awar zama da ita shi kenan ka aurar da ita ga wani, in an baka sadaƙin sai ka riƙe sadaƙin ta naka ne shi kenan. Ka ga suke irin wannan rayuwar. Sannan kamar yadda na faɗa da farko, in mutum ya mutu ƴaƴansa ba su da gadon shi, sai iya mazan. Idan kuma ɗan uwansa ƙannansa da yayinsa maza, wato sun fi ƴaƴan nashi ƙarfi, shi kenan zai su mamaye dukiyar, ƴaƴa ba su da komai kenan. Saboda haka har haka abin ya fi garo har zuwa lokacin da Allah ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallam sai daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna Sa'ad bin Rabi ya daga cikin wadannan nan muka yi tarihin su a maganar yakin Uhud shine wanda lokacin da aka gama yaki annabi sallallahu alaihi wasallam bi cewa a nemo mishi Sa'ad bin Rabi aka duduba ba samu shi ba san sai wani sahabi ya gano shi a tsakanin gawarwaki ya kashi kafirai shi ma kuma wato su kafiran sun yi mishi raunuka ya same shi a kwanci ko motsi baya yi ya tambaya ya yi ce masa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ne ce a dubo ka an nakasi ya ce to ka je ka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ni kam ga halin da nake ciki ina gab da mutuwa ya ce wannan shi ne sakona ka gaya mishi ina roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi ya ce ku kuma sauran ƴan uwanmu da kuke raye ku sani ba ku da wani sauran uzuri a gun Allah matuƙar kuka bari kafirai suka cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhari a cikin ku akwai wanda idansa yana iya motsi akwai wanda zai iya koda kifta ido a cikin har ku bari kafirai su cimma Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine Sa'ad bin Rabi
na
wa'annan fa sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga irin su Anas bin Nadr kawun Anas dan Malik shi kuma wato kasa ganowa ma ina gawarsa take akai sai da wata yakuwarsa ne ta gane gawo shi ta dalilin wani tabo da yake da shi a babban yatsansa amma in ba haka ba saboda tsabar yawan raunukan da ke jikinsa an kasa gane ma wannan wani ne wayannan ku sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda wasu suke zagi Allah ya kiyaye saboda haka wannan Sa'ad bin Rabi bayan ya rasu sai wani ƙanninsa ko yayansa ya mallaki duke shi baki ɗaya alhali yana da ƴaƴa mata guda biyu saboda haka sai matarsa ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya rasulullahi sahabinka Sa'ad bin Rabi ka sani yayi shahada a yakin Uhud da ya raka ka saboda haka yanzu kuma ƙaninsa ko ɗan uwansa ya riƙe dukkan abin da shi marigayin ya bari alhali kuma ga ni matarsa da ya bari da kuma ƴaƴansa mata guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce shikenan ki jira ana cikin haka sai ga aya ta sauka wannan ayoyin da ubangiji ki sa musu kuma na fi auladi kuma har zuwa ƙarshe
Allahu akbar
shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira shi wannan dan uwan marigayin ya ce masa ka je ka raba dukiyar wato ka bawa ita matarsa da ya bari ka bata sumuni shine ɗaya cikin takwas su kuma ƴaƴansa sun su biyu in an raba dukiyar kashi uku suna da kashi biyu sauran kuma kai naka ne to kaga alqur'ani ya raba kenan sannan dama ayoyin gado a cikin alqur'ani ayoyi uku ne bayan waɗannan ayoyin guda biyu ɗinnan sai kuma aya da suke ita ce ta ƙarshe a cikin wannan surar yasrunaka qulillahu yukikum fil kalala inna mar'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun har zuwa ƙarshen aya saboda haka ita kuma wancan din ta sauƙai ta dalilin sayyidina Jabir dan Abdullahi Ansari Allah ya ƙara masa yarda wata rana yayi wani rashin lafiya mai tsanani har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba shi to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba shi ko motsi baya yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alula aka tari ruwan alular sai aka yayyafa masa ana yayyafa masa irin ruwan alular manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na take sai farfado ya farfado kamar bai taɓa yin ciwo ba shine sai yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rasulullahi yanzu inda na rasu yaya za a raba gado na kenan a sannan din shi wato Jabir bai da ƴaƴa dama iya magadansa ƴan uwansa ne mata kawai iya zuwa su gaji shi shine waccan ayar ta sauka dan abin da ake nufi da kalala shine mutumin da ya rasu bai bar mahaifi ko mahaifiya ba sannan kuma bai bar ɗa ko ƴa ba
na'am
Allah madaukakin sarki ya ce yusikum Allahu fi auladikum Allah ya nemi ku wasiya wato yana umartar ku Allah yana umartar ku cikin sha'anin ƴaƴanku daga abin da aka ambata din shi ne zakari mislu hazil unsayin mazaje daga cikin ƴaƴanku suna da kowane namiji kwaya ɗaya yana da misalin kasan mata biyu wato da mutum zai rasu ya bar ƴaƴa uku biyu maza ɗaya namiji biyu mata ku za a raba dukiyarsa ne gida biyu sai a ba wa shi namijin a ba shi rabi su kuma wani ƴan uwansa mata sauran rabin sai a raba musu kashi biyu a ba wa kowace rabi rabi haka nan fa'in kunna nisa'an idan ya'yan suka zama gaba ɗayan su mata ne ko asnatin wanda sun haura guda biyu wato sun kai kamar guda uku zuwa kamar daga biyu zuwa sama kuma hunna su sa mata to ya'ya mata idan suka kadai ta iya su kadai ba sa yin cinye dukiya baki ɗaya sai dai a ba su sulusi biyu na abin da aka sulusani kenan na abin da aka bari wato za a raba dukiyar kashi uku su ya'ya matan in dai sun kai biyu zuwa sama sai a ba su kashi biyu sauran kashi ɗayan kuma da ya rage na namiji ne mafi kusanci da mamacin kamar misali wato uban mamacin ko kuma kakan mamacin ko kuma babban mamacin wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da ubansa ko wanda suke uba ɗaya da ubansa ko kuma ɗan uwan shi wayan kanat wahidatan idan ta zanto ita ya kwaya ɗaya ce mutum ya mutu ya bar ya kwaya ɗaya fala halli to ita za a raba dukiyar shi kashi biyu a ba ta rabi domin ya mace ita kadai ba ta iya cinye dukiya baki ɗaya wani abawaihi bi kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu mal iyayensa kuma to mahaifin shi mamacin da ya rasu idan ya rasu ya zamto yana da ƴaƴa to iyayensa za su samu sudusi ne za a ba baban shi sudusi mahaifiyar shi ma za a ba ta sudusi ɗaya cikin shi duk
na'am
na ma taraka daga abin da ya bari in kana lahu wani da ya kasance yana da ɗa fa'in lam ya kulla hu wani wawar sahu a bawahu fali ummi hissu idan ya kasance mutum ya mutu bai bar ƴaƴa ba wato sai iyaye to shi kenan sai iyaye da kuma matarsa ta aure to matar aure za a ba ta kumaninta sannan ita kuma mahaifiya tana da ɗaya cikin uku na abin da ya bari
na'am
shi kuma mahaifi shi zai riƙe duk sauran abin da mamacin ya bari
asabanci
ya ci da asabanci
na'am
wayan kana lahu ikhwatun idan mamacin ya kasance yana da ƴan uwa guda biyu ko sama da haka mazaje ko mata fali ummihi sudus to sun ɗauke mahaifiyarsa daga sulusi ta koma sudus dama kamar yadda zamu bayani nan gaba shi gado wato yana da sarƙaƙiya masu yawa misali a cikin gado akwai abin da ya kira hujubu shi wato tsarewa shi hujubun nan kala biyu ne akwai hujubu na ƙalin akwai hujubu iskaɗi hujubu na ƙalin shi ne kamar tsarewar da misali kamar ƴaƴa suke yi wa matan aure ko kuma suke yi wa iyayen shi mamacin idan mutum ya mutu yana da matan aure yana kuma da ƴaƴa to idan babu ƴaƴan su matansa za su sami ɗaya cikin huɗu ne na abin da ya bari amma in yana da ƴaƴa to ƴaƴan za su yi musu hujubu na ƙalin za su ɗauke su daga wato rubu'i su koma zuwa tumuli shine ake cewa tumuli ɗaya cikin takwas to haka nan idan mutum ya rasu ya bar ƴan uwa kuma yana da iyaye to su ƴan uwan nan nashi za su ɗauki iyayen daga cin sulusi zuwa cin sulusi maimakon a ba wa iyayen nashi ɗaya cikin uku za su koma cin ɗaya cikin shida kaga to kaga wannan shi ake kira hujubu na ƙalin akwai kuma hujubu isqa'in wato hujubu isqa'in shine wanda in wana na nan wana ba zai gado ba misali idan mutum ya rasu yana da ƴan uwa ɗaya uba ɗaya yana da kuma waɗanda suke uba ɗaya to waɗannan wanda suke uba ɗayan ba za su ci gado ba tunda akwai wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya kwarai da gaske shakikai idan akwai shakiki da abi ba zai ci gado
ba
to haka nan kuma akwai kuma wato mawalibul irs su kuma wasu abubuwa ne guda biyar wasu na da wasu sai guda shida ne waɗanda in suka faru da shi kenan in dai akwai su to babu gado tsakanin wani da wani su ne wato kamar abu na farko idan mutum ya kashe mahaifinsa da gangan ya kashe mahaifinsa to ba shi da gadon wannan mahaifin nashi kwarai da gaske koma akan menene ya zanto dai shi ne shi ya yi dalilin mutuwar mahaifin da gangan ko kuma mahaifin ya kashe ɗansa da gangan to nan ma ba shi da gado to haka nan ɗan zina shi ma ba shi da gado ta wajen ubansa ta wajen wanda ya yi sanadiyar zuwan shi duniya ko da kuwa shi wancan ɗin ya yi da shi ya yi masa cikin ta haifin shi to ba shi da gadon shi shi ma ɗan bai da gadon shi shi ma uban bai da gadon shi haka nan ɗan da ubansa da uwarsa suka yi li'ani wato kamar mutum ne yayi tafiya mai tsawo ya tabbata san da ya tafi ya bar matar shi ta gama jini kenan ta gama al'ada kuma shi bai sadu da ita ba sai ya tafi da ya dawo watan shi hudu ko biyar da ya dawo sai ya ganta da tsitsin shi saboda haka shi kenan sai ci shi wannan cikin ba nashi ba ne idan kuma ta rika rantsuwa cewa nashi ne to shi kenan sai abin ya rikici ko kuma a'a ya ganta ne karara ta yi zina tana zina da wani saboda haka sai ya ce lallai wannan matar in dai har ciki ya faru a cikin wannan zinar da ta yi to shi fa ba cikin shi ba ne idan kuma ta ce lallai cikin shi to shi kenan sai su je wajen sarki ko alkali sai a yi hukunci shi ne sai a yi la'ani zai yi rantsuwa har sau hudu cewa wallahi tallahi billahi lalli la ilaha illa huwa lallai wannan cikin da ke cikin matarsa ba nashi ba ne rantsuwa ta biyar kuma zai ce yana rantsuwa da girman Allah idan har cikin nan na jikin matarsa nashi ne to tsinuwar Allah ta tabbata a kan shi wannan shi ne li'ani to ita ma sai a kira ta ita ma sai ta zo ta yi rantsuwa ta hudu cewa billahi lalli la ilaha illa huwa abinda mijin nan nasa ya faɗa ƙarya yake cikin nan nashi ne sai ta yi rantsuwa haka sau hudu a na biyar sai ta ce to idan har abin da mijin nan nasa ya faɗa gaskiya ya faɗa to fushin Allah ya tabbata a kanta to wannan shi ne li'ani ƙwarai da gaske shi ne li'ani idan aka yi li'ani to shi wannan ɗan idan aka haife shi ba wanda zai ce masa cikin shege amma kuma ba za a riskar da shi zuwa ga wannan uban ba ba za a ce masa ɗan gidan wane ba sai za a ce masa ɗan gidan wace amma ba shi da gadon shi wancan wanda ake cewa wanda suka yi li'ani da mahaifiyarsa bai da gadon shi kuma ko da ya yi kama da shi ba bai da gadon shi ko shi ma bai da gadon shi babu gado tsakanin shi da shi sannan kuma ba za a ce masa ɗan zina ba in ka ce masa ɗan zina to sai an yi maka bula da tamani ka yi mishi ƙazazzi ko ka yi wa iyayen shi ƙazazzi ƙwarai da gaske daga nan kuma sai a raba auren nan to kaga dalili na biyu kenan dalili na uku idan ɗa da uba suka rasu misali a hatsarin mota ko rusowar gini ko wani dalili ya sa mutanen da akwai gado tsakanin sai suka mutu sai aka kasa gane wanne ne ya riga mutuwa to shi ma shi kenan sai a sallama babu gado tsakanin wannan da wannan sai a bar shi a haka to haka nan wato idan ya zamto addini ya saba wannan kafiri ne wannan musulmi wannan ma babu gado saboda akwai hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu gado tsakanin ahlu millati ba abota milla guda biyu wato wannan musulmi ne wannan kirista to musulmi ba zai gaji kirista ba shi ma kirista ba zai gaji musulmi ba a abin da mafiya yawan ba na wani musulmi suka tafi akai to haka nan bai yahudi da bana tsari su ma babu gado tsakanin to kaga wannan kenan wayannan suna daga cikin wato ainihin mafiya girman hanyoyin da in ɗaya daga cikin wayannan ya faru to babu gado a tsakanin mutane wannan ubangiji ya ce min ba'adi wasiyyati wannan gadon za a bayar da shi ne bayan wasiyya wanda shi mamacin ya bari cewa in na rasu a cikin dukiyata a min kaza a yi min kaza ita ma wasiyya wato sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a rika yin ta ya ce bai kamata ma ga wanda yake da abin da za a yi wasiyya cikin shi sannan ya kwana har kwana biyu su wuce mutum da ya yi wasiyya biyu wasiyya ba wannan kuma ba wai sai mutuwa ta zo gab da gab a'a za ka iya har yanzu tun yanzu nan saboda ba sun san da mutuwa za ta yi ba wasiyya kuma ana yin ta ne a cikin ɗaya cikin uku na dukiya misali idan dukiyar mamaci ya rasu ya bar abin da ya kai kamar naira miliyan biyu to wajibi ne ya zamto wasiyyarsa ba ta wuce abin da bai wuce kamar irin 600,000 haka ba in ya haura 600,000 ya kai 700,000 ko 800,000 ko miliyan ɗaya alhali kuma shi miliyan biyu ya bari to babu dama a gartar da wannan wasiyyar sai dai a dawo da wasiyyar daidai yadda ba zai haura ɗaya cikin uku na dukiyarsa ba sannan sai a gartar da ita audaini ko kuma wato bashi idan mutum ya mutu ana bin shi bashi to ba za a raba gadon shi ba har sai bayan an biya bashin ƙwarai da gaske ubangiji ya ce a ba uku mu abu na uku iyayenku da kuma ƴaƴayenku la tudruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an ba ku san wanne ne daga cikin su zai fi kusancin amfanarwa da gare ku ba wato za ta iya yiwuwa mahaifinka ya fi amfanar da kai za ta iya yiwuwa kuma wato ɗanka ya fi amfanar da kai malamai suka ce a duniya da lahira watu si uba babu wani wanda yake babu da uba watu da da a cikin su babu wani wanda yake tsare wani daga cin gado misali da bazai tsare uba daga cin gado ba haka nan uba uban mamaci bazai hana dan mamacin cin gado ba domin hikimar da ke cikin mirasi shine duk wanda idan har wani wanda yake salihin bawan Allah ne ya amfana da dukiyar ka ta dalilin gado to lalle insha Allah za ka shiga ubangiji zai shigar da kai cikin rahamarsa idan ku kofa baka sani ba shin tsakanin dan naka da mahaifinka wanne ne yafi kusa da ya zama salihin bawan Allah irin wanda Allah ya dace shi da haka ya zamto ɗa yana da gado uba ma yana da gado wato ɗan mamaci yana da gado uban mamaci yana da gado babu wanda ke hana wani cin gado faridatan min Allah shi gadon nan wato farilla ce daga Allah wanda Allah ya riga ya farlanta ya tsaga ya ba wa kowa nasa inna Allah kana aliman hakiman ika Allah masani ne da halittarsa kuma hakiman mai hikima ne cikin abin da ya tsara tsakaninsu wato matsaloli irin na gado Allah madaukakin sarki bai wakilta wani annabi daga annabawa ko kuma wani mala'ika daga cikin mala'ikunsa ya zama shi zai raba gado ba Allah ne da kansa ya tsaga ya raba ya ba wa kowa ƙwarai da gaske saboda yadda mutane suke da auro da kuma kwaɗayi a kan dukiya da a ce wani manzo ne daga cikin manzannin Allah ya jibinci wato ainihin raba gado ba Allah ne ya ce ga yadda za a yi ba to shi kenan da wannan sai ya gadar da wasu sun tuhume shi ko kuma sun yi gaba da shi akan wannan to wanda ko ni yayi gaba da waliyi wato waliyi na Allah ma ubangiji ce zai yaki da shi ban sana ku ina ga kuma wanda yayi gaba da manzo daga cikin manzannin Allah to kaga ya riga ya tabi karshen tabiwa wanda babu sa'ada a bayanta shi yasa ubangiji ya raba gado da kanshi ya ba wa kowa nasa shi yasa dole kowa ya yarda akan wannan faridatan min Allah farilla ce daga Allah inna Allah kana aliman Allah ya kasance ya tabbata shi masani ne ga halittunsa hakiman kuma mai hikima ne cikin duk abin da ya tsara a tsakaninsu wannan shine mirasi suri kenan mirasi kuma hakiki shi ne wato irin gadon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna ko nahnu ma'asharal anbiya la nurasu ma taraknahu sadaqatan yace mu jama'ar annabawa ba a cin gadon duk abin da muka bar shi sadaqa ne ya zo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ce la nurasu ma taraknahu sadaqatan hadisi ne da wanda Bukhari da Muslim da suka rawaito shi sai Bukhari akwai hadisi a cikin sahih al-Bukhari hadisi na 434 sannan kuma ya zo a cikin sahih Muslim kitabul jihadi wa sayf shi kuma wato babu hukumul fai hadisi na 3302 kaga wannan kenan saboda haka babu wata hikima cikin abar gado shekara da shekaru a kiraba shi wai dan kar kai ya rabu alhali ubangijin da ya riga ya tsara abun ku da kuka kiraba gadon to ai yafi ku hikima yafi ku sanin komai kuma tunda ga yadda ya tsara to da zarar mamaci ya rasu an jira ƴan wasu kwanaki ko watanni inda wani mai bin shi bashi ya zo ya magana a biya shi ya zamto babu wani wanda ya zo ya ce yana bin shi bashi ko kuma masu bin shi bashi sun zo sun yi magana an riga an gama biyan su to me ake kira da ba za a raba gadon ba to da ita dukiyar gado kuma masifa ce ƴan uwa a bar dukiyar gado a hannunka ko gona ce ranar mun yi magana a nan ko gona ce ta gado misali gado ne kai da hannunka ko kuma gado ne na mahaifin wato yayanka ko kaninka ya mutu ya bar zuri'a to wannan gona tana da cikin gado da aka baka shekara da shekaru kana noma kana ci to ka sani fa haramun fa kake ci saboda a ka'ida dole wannan gonar duk noma da za ka yi sai ka biya gwargwadon irin sufurin da ya kamata a biya na ladan noma wannan wajen idan ya zama kawai noma kake saboda kusancinka da mamacin ba wani abu da kake ba wa magadan shi daga cikin wannan to tabbas haramun kake ci kuma sai ka biya ubangiji kuma ya faɗa inna allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi buqunihim naran wa yasluna sa'ira wadannan da ke cin dukiyar marayu da zalunci to hakika wannan ba komai suke ci ba cikin cikin su face wuta kuma da sannu za a jefa su a wutar sa'ira kuma hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a ranar lahira akwai mutane da za su taso wato wuta na fitowa cikin bakunansu da idanuwansu da kunnuwansu duk wanda ya gan su ya ce da tsaranin alkiyama sune masu cin dukiyar marayu da zalunci wannan ya hada da duk wani abin amfani ko menene inde na gado ne ko gida ne inde na gado ne to araba kowa ya san cewa bangare kaza shine nashi kowa ya san cewa daki kaza shine nashi shi da wani ko da zata kai a hada mutum biyar a karkashin daki daya da kuma shine mallake to ya kai ko da zata kai ga haka amma ba daidai bane wato abu na gado ya zanto mutum daya ko biyu ko wasu mutane suke banci kan su kadai suke amfani da shi wannan ba daidai bane Allah madaukakin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin wani hadisi yake cewa al-ulama'u warasatul anbiya malamai sune magada annaba to kenan ashe wanda ya zanto an haife shi haihuwa irin ta suriya wato haihuwa irin ta sura ta jiki kenan to yana da gado da zai ci wanda gado ne irin na jiki shine kamar wannan wanda muke bayani kenan wanda kuma aka haife shi haihuwa irin ta ma'anawiya to shi ma yana da irin nasa gado irin na ma'anawiya shine kamar yadda annabi isa alaihi salam yake cewa lan yaljal hadra man lam yulad marratayn wanda ba a haife shi sau biyu ba to ba zai shiga halar Allah ba haihuwa ta farko shine haihuwar da iyaye suke wa haihuwa ta biyu shine ya zanto kana da wani malami wanda ya kama hannunka zuwa ga Allah wanda zai sanar da kai Allah saboda su malamai su kuma su magada annabawa ne kuma su ba su gaji komai daga annabawa face ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ce man akhadahu akhadha bi hadhihi al-wasir wa dir wa ilmi ya yirqo da rabu gogwaba wannan haihuwa biyu shine wulada fisiya da kuma wulada ma'anawiya wato haihuwa ta jiki da kuma haihuwa ta ma'ana wannan kuma nisu ma taraka azwajukum ubangiji ya ce kuna da rabin abinda matayenku suka bari in lam yakun lahunna waladu idan su matayen naku ba su da ɗa ba su bar wani ɗa ba ɗan da suka haifa daga gare ku ko kuma daga wani namijin da kawai fa in kana lahunna waladun idan matayenku da suka rasu sun bar ɗa wanda suka haifa da ku ko kuma da wani wanda ba ku ba fa lakum rubu'u mimma tarakna to shikenan kuna da ku za ku samu rubu'i ne wato ɗaya cikin hudu na abin da suka bari min ba'di wasiyati bayan wasiya da suka yi yusi na biha wa wasiya da suka yi wasiyati shi da shi au dainin ko ba shi da suka bari wato ana riskarwa da ɗa wato a cikin wannan wato ɗan ɗa idan matar ka ta rasu ba ta da ɗa daga gare ka ko daga wani amma tana da jika wanda wani ɗanta ya rasu ya bari da shi kenan za a ɗauke shi a matsayin kamar ɗa ne don haka zai ɗauke ka daga cin rabin dukiya zuwa ga cin ɗaya cikin hudu na dukiya wala hunna su ma matayenku matayenku ko ɗaya ce ko suna da yawa suna da ar-rubu min ma taraktum wato ɗaya cikin hudu na abin da kuka mutu ga bari in lam yakun lakum waladun idan har ku din ba ku da ɗa kun mutu ba ku bar ɗa ba fa in kana lakum waladun idan kuma har kuna da ɗa wato ɗan da kuka haifa da su ko kuma kuka haifa da wata matar daban wata ko da ba ta hannunku falahunna sumunu ma taraktum to su ma kayanku da kuka mutu kuka bari suna da ɗaya cikin takwas na abin da kuka bari min ba'di wasiyati bayan wasiya da kuka yi min ba'di wasiyati su suna biha ko bayan wasiyar da kuka yi au dainin ko kuma wato bashi da kuka bari wato kamar yadda dai muka faɗa tun da farko idan mamaci ya rasu farkon abin da za a duba shi ne bashin da ake binsa ko kuma bashin da shi yake bi idan duk aka bincika babu wannan to sannan shi ne a binciki wasiya ya bar wasiya ne da shi kenan ya bar wasiya sai a zartar da ita bisa ka'idar cewa idan ba ta haura ɗaya cikin uku na dukiyar da ya zo ne kuma an zartar da wasiya ta daga nan sauran abin da ya rage shi ne na magada ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa in kana rajulun yurathu kalala idan mutum namiji ya kasance za a gaje shi a matsayin kalala shine mutumin da ya rasu bai bar ɗa ba ko bai bar mahaifi ba shine wannan shine tafsirin kalala kamar yadda ya zo a cikin tafsirin ruhul ma'ani a juz'i na 4 shafi 358 to walahu akhun a umar afin kai ko kuma wato mace ce za a gaje ta kalala ita ma ta mutu bata bar yaya ba bata bar jikanu ba sannan kuma bata bar iyaye ba walahu aishi wanda za a gada din yana da akun au ukhti yana da dan uwa namiji ko kuma yar uwa mace a cikin wato ruwar alqur'ani ta abdullahi dan musul anan gon akwai li ummi a tashi ruwaya wato idan to mutun ya bar ya mutu ya shi mamacin wanda ya rasu bai da yaya bai da kuma iyaye to idan ya zanto yana da yan uwa wanda suke wanda suka da uwa ɗaya da su to fa li kulli wahidin minhum sudus kowanne guda ɗaya daga cikin su za a ba shi sudus ɗaya cikin shida na abin da mamacin ya bari bayan kanu idan yan uwan wato yan uwa mazan ko matan li ummai din sai kasance aksar min zalika sun fi haka yawa wato sun fi ɗaya ko biyu suna da yawa sosai kawun shi rakawo fi sulusi to su za su yi tarayya ne cikin sulusi ɗaya cikin uku kenan na dukiyar da shi mamacin ya bari kuma za a raba musu ne daidai da daidai namiji bai fi mace ba daidai da daidai za a raba musu yin ba da wasiyyatu bayan wasiyya da mamacin ya bari a UC biya da yawa cici da ita audenin ko kuma bashi da ya bari zai rabu barin ya zamto shi kuma bashin ba mai cutarwa ba ne ba wanda zai shigar da cutarwa da magada ba wannan wato malamai a nan malamai suna da maganganun da yawa misali da mutum zai rasu saboda yana da wani ɗa da baya mar biyayya ko kuma sun samu saɓani da ɗan ya bar wasiyyar cewa idan na mutu kar a ba wani gado kada wani ya ci gado to wannan wasiyyar ta sa ba za a gamsar da ita ba dole shi gado wato farilla ne ko mutum ya bar wasiyyar shi kar a ba wani gado to wajibi ne sai an bashi domin kuwa ba kai ne mai raba ba Allah ne ya riga ya raba ya bashi saboda haka babu dama a bi maganar ka a hana shi gado to haka nan da mutum yana da wata tsohuwar bazawararsa da yana so ya aure ta bai samu dama ya aure ta ba shi kuma Allah ya buɗa mar yana da dukiya shi kenan sai da ya ga ciwon ajali ya kama shi kenan sai ya ce aje a ɗaura mishi aure da wace tunda dai ban aure ta zauna da ni ta more ma to shi kenan yanzu in na mutu ai ta ci gado sai mutum ya ce aje a ɗaura mana aure da ita sai aka je aka ɗaura mata aure da wannan mamacin yana cikin wannan jinyar fa bayan kwana uku ko huɗu sai ya rasu to duk da haka malamai suka ce za ta yi masa ta kaba amma ba ta da gado ƙwarai da gaske ba ganin shi ma mutum don son banza yana da wasu tsohuwar bazawararsa sai da ya ga ciwon ajali ya kama ta shi kenan zai lallaba ya je hajjia a ya kamata tunda dai ba a samu an yi auren nan suna da lafiya ba ba ta inda ne yake ba ya kamata da yanzu a daure a yi sai da sai shi kenan ta yarda ta kira wa ta gaya ba aka je aka ɗaura aure shikenan bayan kwana ɗaya biyu kai ko bayan wata guda ne ko wata biyu ko uku in dai a cikin wannan jinyar take bata warke ba har tarar to na mai shi ma wannan ɗan san banzan ba za a ba shi gado ƙwarai da gaske to haka lamarin gado yake yana da bamba mai ƙwarai da gaske haka nan kuma misali da mutum saboda ya tsani ya san ana irin wannan mutum yana da dukiya matansa uku ne ko hudu sai ya duba wata wacce ya tsana daga cikin matansa yana cikin jinya sai ce wata na su ke saboda wai shi burin shi kar ya mutu ta ci gado da shi kenan in ya mutu in dai a cikin wannan jinyar ne ko sai da ya ƙara shekara biyu ko bayan nan sannan ya mutu to ko da ta yi wani auren ta haihu a can ta yi wani auren misali ta haihu shekarar ta ɗaya a gidan auren sai wancan mijin ya rasu shi ma sai ta sake wani auren kaga aure biyu kenan bayan shi wancan na farkon to ran da ta ji wancan na farkon ya rasu sai ta ce wa mijinta na uku zo ka raka na mu karɓo gado ƙwarai da gaske saboda haka sai ta je gidan shi wancan mugun wanda ya sake ta yana cikin jinya don ta kaci gado sai ta je ta karɓo gadonta sannan ta dawo gidan mijinta na biyu wanda ta haihu da shi ɗin nan sannan kuma ta koma jin su moru dukiyar su da ita da mijinta na uku kwarai da kasar rikki tare da shi sau da haka shi haka lamarin gado ya kwarai da kasar wasiyatan min Allah wannan ita gadan nan wasiya ce da Allah madaukakin sarki yanko shi da ita wallahu alimun Allah masani ne da abin da ya tsara wa halittun sa daga gado halimun sannan kuma ubangiji wato mai jinkirin azaba ne mai jinkirin uquba ne ga bayinsa wannan karka ka danne haƙƙin marayu ka cinye musu gado ko an raba muku gado kai da kallon ka danne ka cinye dinnan ubangiji ya ce wannan ita jinkirin marayu ta yi karka ji yanzu ba ka jin komai a jikinka ka ce ai shikenan a ubangiji ya ce shi halimun ne mai jinkirin azaba ne saboda ka tseren da ka mutu a sannan za ka ɗanɗana ko da ka lallai ba daidai bane irin abin da mutane ke yi na cinye dukiyar maraya idan in dai dukiya ce wannan ta maraya wato yan uwa hatsari ne da ita yanzu a ce kana juya dukiyar da ta kai miliyan guda sai kanin ka yi rasu ko kanwar ka ta rasu akwai dukiyar maraya kamar naira 5,000 ko kuma wata yar akuya haka da aka mutu aka bari ta wani maraya shikenan sai ka ɗauko ka sai da akuyar nan ka ɗauko kuɗin akuyar da bai fi naira 20,000 ba ka haɗa cikin miliyan ɗaya ka to in dai sawa ka yi shikenan ka ci gaba da juyawa kana moran wannan naira 20,000 ɗin duk sanda aka buƙata ko in yaron ya girma sai ka ɗauko 20,000 ɗin shi ka bashi ai mutane suna yin haka ko ai 20,000 aka sai da akuyar ɗin shikenan ba rasa cikin kuɗi ba nan da shekara 10 duk sanda buƙata ta tashi an yi magana sai ɗauko 20,000 ɗin shi ka bashi to an ka jona wannan 20,000 ɗin ta marayan a cikin naira miliyan gudun nan taka ina maka rantsuwa da Allah ba za a yi shekara 2 ba ko 3 sai ka dawo abincin da za ka ci mafi yawa da kwarai da gaske saboda wannan 20,000 ɗin sai ta kone kuma tare da ita sai ta kone duk sauran kuɗin ka duk abin da ake saya a ciri ba kai in ka saya ba za ka ciri ba kwarai da gaske duk wanda zai ɗibo dukiyar marayu ya haɗa a cikin nasu ya ci wai dan ya tara dukiya to insha Allah ku ga abin mamaki domin duk abin da ya tara ba zai amfane shi ba zama haka saboda mun shigo cikin babin gado babi ne da yake buƙatar da wato bai kamata a karanta kawai a wuce ba akwai buƙatar ya zama an warware wasu abubuwa filla saboda mutane su sani domin an shiga wani irin yanayi wanda musamman ma ƴan ƙomo da suke zaune a ƙauyuka da yawa yanzu gadon da bai fi duka an tattara kayan bai fi kamar 100,000 ba shikenan an je neman malamai sun su raba gada ƴan uwa na almajirisi a yi hakuri ko shikenan sai malami ya ce za a bani 30,000 shikenan sai su je wasu tattauna da ƴar da banbaki zai je karɓi 20,000 ya zo ya raba musu gadan da duka bai fi naira 100,000 ba kai kaɗai ka karɓi naira 20,000 kai kaɗai dan zalunci kawai dan ka raba musu ilimin da Allah ya sanar da kai ba tare da ko sisinka ba ka gani kuma sannan ma da yawa ma wasu ma shirme suke a raman gado da yawa wani sai ga abin da yadda ya kamata a raba ma ba haka ake yi ba saboda haka ga shi nan dai abin filla misali masu cin gado daga maza waɗanda in nema mace ya maɗa yarsu za su iya cin gado fili da yake wasu suna iya tsare wasu daga cin gado dama ai mun yi magana akwai hujubu ko abin da ake kira tsarewa daga cin gado masu cin gado daga maza mutum 12 ne a dunkule ko kuma 10 a dunkule amma mutum 15 ne a warware farko dai akwai ɗa namiji akwai ɗan ɗa wato ɗan da ɗanka ne ya haife shi shi ma idan babu ƴaƴa maza to ɗan ɗa zai iya cin gado sannan akwai wato uba shi uba kam babu ya hana shi cin gado akwai uban uba idan babu uban shi ma yana cin gado akwai ɗan uwa shiƙiƙi idan babu ƴaƴa babu uba ɗan uwa shiƙiƙi yana cin gado akwai ɗan uwa li'adi wanda kuka haɗa uba ɗaya da shi idan babu ɗan uwa wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya shi ma zai ci gado akwai kuma ɗan uwa li'ummi wanda kuka haɗa uba ɗaya da shi wani lokacin yana iya cin gado ko da akwai waɗanda ake uwa ɗaya uba ɗaya da su dan an yi haka a zamanin sayyidina na Umar wata rana wani mutum ya rasu da ya rasu sai ya bar ƴan uwa guda 5 wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ya bar kuma wasu ƴan uwa guda 6 waɗanda suke uwa ɗaya kacal sayyidina Umar da ya tashi raba gado sai ya ba wa iya waɗanda suke uwa ɗaya da mamacin ya ce iya su za su ci gado saboda haka shi ne can wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da su saboda wasu ne wanda sunansu ya zo a cikin littafin Allah can
وإن كان رجل يورث كنانته أو امرأته وله أخ أو أخت فأقول وائر عن القرآن تزود لأم الأب سيدنا عمر يعني ده ولا سي غادر ده يا ولا سي امي كما ما تشي الشيء اللي في شيء ده ده كان شيء كما ما تشي زي شيء يا امير المؤمنين مثالي me yasa me dalilin da zaka gadar da wanda suke kuwa ɗaya da mamaci mu wanda muke kuwa ɗaya ba ɗaya da shi baka ba mu komai ba sai ce haka alqur'ani ne sai sai shi wanda din ya koma gefe suka shawari sai na waye to ya amiral mu'minina dauki misali a ce uban da ya haife mu din nan zaki ne ko kuma wata wani dutse ne a cikin ruwa shin uwar da ta sa wa'in sun suka samu gado mu ba ki sa gefe ba sai sai na Umar yayi dariya yayi idan ki kira matsala ki mariya to daga sai su fice kin ku je ku raba dili da shi da mazan da matan kowa ya zama dili da shi ba wanda mai dili idan ki kira matsala ki mariya matsala ki mariya saboda haka na faɗi dan uba dan uwa shiki dan uwa li abdi sai dan uwa li ummi sai baffa shiki baffa mahaifinka wanda suke uwa ɗaya ba ɗaya baffa ga wanda suke uwa ɗaya ba ɗaya da mahaifinka ko uba ko kuma baffa da abi wanda suke uba ɗaya da mahaifinka to duka za su yi cin gado bayan waɗannan sai ɗan baffa shiki sai ɗan baffa li abi wannan shi ma zai ci gado yawa to bayan wannan sai wato miji shi ma zai ci gado sai kuma mawlan ni'ima wato wanne yanta bawa idan bawan ya rasu bai da magana mabiya kusanci shi to shi ma zai shiga da wanne yanta bawa to haka na bangaren mata kuma masu gado daga mata sun hada da uwa da uwar uwa da uwar uba da yar tsatsu wacce mace ya yi ta sannan kuma da yar ɗansa sai yar uwa shikiya sai yar uwa li'abiya wato yar uwa wacce aka hada uba ɗaya da ita to saboda haka bayan wannan sai akwai mace akwai maulatul ni'ima wayannan su ne kaɗan daga cikin waɗanda za su ci gado daga wannan ɓangaren yau saboda haka kamar yadda na faɗa kuma akwai ɓangaren hujub wato ɓangaren tsarewa kenan wadda wasu kan iya tsare wasu daga cin gado wannan dama mun riga mun yi bayanin sa dalla dalla cewa wasu ana iya tsare su tsarewa ta har abada cewa ba za su shiga gadon ba in dai matuƙar wani na nan to wani ba zai shiga gado ba to sannan kuma akwai kuma wato waɗanda in suna nan ɗin za su tsare wani daga cin za su ɗauke shi daga cin misali kamar sulusi ya koma cin sulusi bayan haka sai kuma rabe-raben wato gadon kashi-kashi ne akwai farilla ta farko ita ce nisufi wato rabi kenan ita shi nisufi wato mutum biyar ne suke cin nisufi akwai matar aure idan babu ƴaƴa daga cikin mata masu cin nisufi akwai wato ya idan ta kaɗai ke ta kaɗai yar ɗansu kenan sannan sai kuma yar ɗa jika kenan jikar mutum ta wajen ɗansa idan babu yar ɗa ita ma za ta ci idan babu yar ɗansu kenan za ta iya cin nisufi sai kuma yar uwa shiƙiƙiya ita ma za ta iya cin nisufi kamar yadda alƙur'ani ya faɗa idan babu duk waɗannan sai kuma yar uwa da abiya ita ma za ta iya cin nisufi idan babu wacce ake uwa ɗaya ba ɗaya da ita sai kuma mace namiji kai idan matarsa ta rasu shi ma zai iya cin nisufi idan ba ta da ƴaƴa daga gare shi ko kuma daga wani ko kuma ba ta da jika wato na wajen ɗanta namiji sai kuma farilla ta biyu ta ce rubu'i shi rubu'i wato farilla ce ta mutum biyu kacal miji idan ya zamto akwai mai tsari shi wato ƴaƴan matar su ke to rubu'i zai ci sannan sai kuma mace idan babu mai tsari ta ita ma rubuci za ta ci. Farilla ta uku ita ce timini, ita turin timini farilla mutum ɗaya ce su ne mata, matan aure ko matan aure idan akwai mai tsari ta. Bayan wannan sai farilla ta hudu, wato akwai sulusi. Shi sulusi farillar mutum biyu ne, wato mahaifiya idan babu mai tsari ta, su ne wato mutum ya'ya guda biyu zuwa sama. Kuma ko da maza ne ko mata ne, wato sulusi na daga waɗanda suke uwa ɗaya da su ko waɗanda ake ko wadda suke uwa ɗaya da su. Abu na biyar ko na shida shi ne sulusi, shi kuma farillar mutum bakwai ne, shi ne uba idan akwai mai tsari shi. Sannan sai wato mai tsari shi ne ɗan tsatso kenan ko kuma ɗan ɗa, saboda faɗarsa Allah ta'ala wa li'abawayhi li kulli wahidin minhum nasibun. Sai kuma mahaifiya idan akwai mai tsari ta shi ne ɗa ko ɗan ɗa. Sai kaka mace idan ta kaɗai ta yi ta kaɗai, ko kuma idan akwai wata tare da ita, da su ma sulusi shine ita ce farillarsa. To abin da ban yi magana a kai ba, ina jin sulusani ne. Idan sulusani wato ana ba wa mata ne, idan ƴan uwa mata biyu idan suka kaɗai ta, ko kuma ƴaƴa mata biyu idan suka kaɗai ta. Wannan duka farillarsa ita ce ainihin sulusi. Magana da muka fara dazu ta cewa kamar wanda za a kira don ya raba gado, to gaskiyar magana wato haramun ne mutum ya yanke wani abu na cewa sai an bashi kaza da ya zo ya raba. Domin kuwa ilimi ne da Allah ya ba wa mutum, kuma wannan ilimin sanin gado yana daga cikin ilimai waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana a kansu. Shi ne kusan ilimin da za a fara rasa masanin shi, yana daga cikin kuma rashin masu wannan ilimin yana daga cikin alamar tashin alkiyama ko kuma kusantowar tashin alkiyama. Saboda haka ni'ima ce ga mutum ya kasance ka san wani abu daga cikin wannan gada, wannan ilimin gada. Saboda haka ba daidai bane mutum ya ajiye cewa sai an bashi kaza sannan ya rage abin nan. Haka nan wani lokacin musamman a ƙauyuka ko gona ce sai ga waye su waɗanda suka yi rabon gada sun tsagawa kansu, ko an tsagawa mai unguwa ko dagaci daga cikin gonar mamaci. To gaskiyar magana da masu sarauta ba su da wani kaso daga cikin gadan kowa, kwarai da gaske ba su da kaso ko kaɗan daga cikin gadan kowa. Babu laifi in sun halarci wajen a iya ɗaukar wani abu a ba su na kyautatawa. Haka nan su ma masu wanda za su suka raba gadan, saboda faɗar Ubangiji cewa wai za a hazarar ƙismatar ulul qurba wala tamaru sakinu ko farzu qawlan minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Saboda haka wannan ke
والذان ياتيان يا جنود فاعذوهما
cikin abubuwan da manta ba su raba da yake abin ne a gurguje abu da ji na ɗan kakawo abu sai dai abin da mutum ya ji wanda bai fahimta ba za a iya tambaya in sha Allah shawarwari haka nan idan mamaci ya rasu ya bar mace da ciki to lallai ne wato haramun ne a raba wannan gadon har sai in bayan an ga abin da ta haifa ana samun wasu masu sarambani sai ce wai a ware wa cikin wai ka san namiji to kuma ta haifi mace ba ko kuma ta haifi mazan fata gwaye guda biyu ya za ka yi ana samun masu irin wannan karambanin saboda gaggawa sai shi ke nan maimakon a jira har sai ta haihu ya ce wai to a ware ka san namiji a raba sauran sau da aka duk wannan ba daidai ba ne an mutum ya rasu ya bar mace da ciki to dole a jira har sai ta haihu an ga abinda ta haifa sannan sai a raba gado sannan kuma idan wato aka haifi yaro jariri in dai har yayi kuka a mazhabar maliki aka ce sai yayi kuka in har yayi kuka bayan kukan nan da minti biyar sai ya rasu to duk da haka zai ci gado shi ma kuma za a ci gado da shi wato zai ci gado mahaifinsa da ya rasu ya bar shi a ciki sannan kuma yan uwan shi da mahaifinsa za su shiga da shi ne to haka nan a mazhabar wasu mazhabobin kamar Shafi'iyya da Hanbaliya suna ganin cewa ko da bai kuka ba in dai an ga alamar rayuwa tare da shi misali an ga yayi tari ko yayi atishawa ko kuma ita mai jegon ta ba shi nono ya sha to shi kenan in dai ya rasu bayan wannan ko bayan yan awanni ko yan mintuna sai ya rasu to duk da haka dai za a ba shi gado ko da bai kuka ba kwarai da gaske saboda haka lallai ne wato a kula sosai da wannan ubangiji ya ce tilka hududullah wato tilka wannan duka hukunce-hukuncen nan da aka ambata na gado da magana a kan marayu da maganar aure da sauransu to hududullah iyakoki ne na Allah wato shari'o'insa waɗanda ya iyakanta ga bayinsa ya ajiye wa bayinsa don su yi aiki da shi kada kuma su tsallake sa wa man yuti illah wa rasulahu wanda ya bi Allah da manzonsa cikin abin da wato Allah ya hukunta musu to nudkhilhu jannati ya zo da ruwayar yudkhilhu zai shigar da shi ko kuma nudkhilhu za mu shigar da shi jannati tajri min tahtiha al-anhar wato aljannati waɗanda al-anhar waramus ke gudana ta ƙarƙashin waɗannan aljannatai ɗin kharijin na siyasu ababen ƙaddarawa da wama ne cikin wannan aljannatan wa zalika al-fawzul azim wa zalika wannan duk abin da aka ambata na shiga aljanna ɗin nan shi ne al-fawzul azim shi ne wato rabo mai girma wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda ko ya saba wa Allah ya cinye gado wato ya iya da araba gado ko kuma ya cinye dukiyar marayu to shikenan ya saba wa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya ta'adda hududallah kuma ya ketare iyakokin Allah ubangiji ya ce nudkhilhu za mu shigar da shi ko kuma yudkhilhu Allah zai shigar da shi naran wata wuta kharijin siya shi abin kaddarawa da wama ne a cikin wannan wutar shi wanda ya kyara ba gadan ko kuma ya tsallake iyakokin Allah ko ya cinye dukiyar marayu ubangiji ya ce zai shigar da shi wuta abin kaddarawa da wama ne shi din a cikin ta wala hufiya kuma shi a cikin ta zai samu azabun muhimu azaba mai wulakantarwa wallahi ya tinin fayyace ta minni sa'ikum ubangiji yace waɗannan suka je wa alfasha daga cikin mata yanku mastashidu alaihinna arba'atan minkum to lalle ku shaidar musu da mutum hudu daga cikin ku adalai wato idan mutum yayi da'awar cewa matarsa ta yi zina to labudda ne ya tsayar mata da shaidu guda hudu mazaje musulmai adalai waɗanda za su ganta sun ganta lalle ga ta nan sun ganta suna zina ba kawai su ce sun ga namiji a kanta ko kuma sun ga namiji a jikinta ba a'a sai dai su ce sun gansu kamar kirmi da taɓarya sun ga haka domin an yi haka a zamanin khalifan da suke na umar bin al-khattab wato wasu mutane sun ga wani yana zina kuma wato su sun hudu ne sai wajen su da sai aka kira su ɗaya bayan ɗaya aka kira sayyidina Ali radiyallahu anhu yana wajen da shi da sayyidina Umar suka kira sai aka kira su ɗaya bayan ɗaya duka mutum uku daga cikin suka ce lalle wallahi su sun gan su kamar turmi da tabarya aka suka gan su na hudu sai ya ce gaskiya shi abin da ya gani ya tabbata dai abin da ya gani din amma shi ba kamar turmi da tabarya ya gani ba dan haka nan take sayyidina Ali sayyidina Umar kai yace a kira aka kira sauran guda uku duk aka yi musu bulala 80 kamar bulala da kaza cewa sun maka kaza dan da ba sai na ga wasu sun ce kun ga wannan wanda za ku yi wa shedan nan wanda ku shedan akan shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko yayi imani da shi kun har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana cikin yarda da shi saboda haka kada ku faɗa abin da zai zubar maka da shi ku ji tsoron Allah ku ce wallahi ban da firmi da sabiya mutum uku daga cikin na mutum yace gaskiya shi shi kam ga iya abin da ya gani ya tabbata amma tabbas a yadda ya tabbata abin shi din ma dai kamar alama dai wani abu da suke wanda ya kama da kazuwa din tabbas ke ne ba dai sun mi da tabar yaji ne ba zo da ka shi kenan saboda bai siffanta abin kamar yadda wancan uku suka siffanta ba sai aka zanta tashi su wancan uku aka tsareta saboda kiyaye mutuncin wancan bawan Allah saboda haka aka kira su aka musu bulala 80 bayan an musu bulalan ɗaya daga cikin su ya ji haushi ya ce wallahi ko za a kashe ni ni dai na gan su zina yayi da ita ko za a kashe ni sai na Umar ya ce a kamo shi a ƙara mar wata 80 sai sai na alishi a kyalin shi ba ku shi ya fi kyalin shi sau da haka yan uwa ba daidai ba ne don kawai yanzu da misali da za ka ga wani yadda ya kai da fasikancin shi ka gan shi da wata sun shiga ɗaki sun kulle ƙofa idan ka je ka ce wane mazinaci ne ko wace mazinaci ya ce ta sai amma bulala kamanin na cewa ka musu kaza saboda a ƙa'ida a musulunci sai in ka gan su turmi da tabarya kuma ba wai kai kaɗai ba sai kun kai ku hudu sannan ku hudun nan ya zanto a cikin ku kowanne ba wanda aka taba yi wa haddi a cikin ku sannan kuma ya zama a cikin ku adalai ne dukkanin ku ba wanda aka shaide shi da yawan ƙarya ba wanda aka shaide shi mashayin taba ne ko mashayin wiwi ko mashayin kwaya ne don mashayin taba ko wiwi ko kwaya wannan ba adali bane ba za a sanya cikin adali ba saboda haka ya zanto dukkan guda hudun nan adalai ne yace idan ɗaya daga cikin matafin ku suka zo da jina to lalle ku shaidai musu da wato mutum hudu daga cikin ku adalai na budda sai an kawo mutum hudu mazaje musulmai adalai wanda za su shaida su lalle sun gan su kamar wato mashi a cikin ɗan kura tambi fa in shahidu alaihin idan suka ba da shaida akan mata lalle an gan su kamar haka to ubangiji yace fa musu ko wannan furbi mutu ku tsare su a cikin gidaje wato ku hana su daga fita daga cikin gidajen ko kuma yin hulɗa da mutane wannan hukunci wato wannan ayar an saukar da shi ne kafin ayoyin cikin suratul nur ayoyin cikin suratul nur sun shafe hukuncin wannan aya ta fuskar cewa in mace ta yi zalatin a tsare ta a gida da lokacin da ayoyin cikin suratul nur suka sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbai cewa kuzu anni ko kada daga gare ni ko riƙo gunci daga gare ni arja ala allah lahun nasbila lalle ubangiji ya sanya tafarki gare su dama a ƙarshen wannan ayar ubangiji ya ce fa amsik wanna fil yud ko ku riƙe su a cikin gidaje hatta ya tawaffa hunnal mutu har mutuwa ta ɗauke su shine mala'ikan mutuwa ya ɗauki ransu ko kuma har zuwa ayyaka ala allah lahun nasbila cewa har allah ya sanya musu ya sanya wani tafarki gare su shine wato hanyar fita daga cikin wannan yanayi wato wannan aya ta sauka ne a farkon musulunci to daga baya ubangiji ya sadi shar'anta yin bulala ta wato harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda muka fara faɗar hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuzu anni qur'ana gari ni qur'an daga gari ni ja'ala Allahu lahunna sabila ubangiji ya sanya tafarki ya gari su al bikru bil bikri idan saurayi yayi zina da budurwa zildu mi'atin za a musu bulala 100 ne wa nafiyu salatin za a kuma kore su daga gari tsawon shekara guda za su bar gari wa sayyibu bi sayyibi mutumin da ya taba yin aure idan yayi je zina da bazawara ko kuma yayi zina da matar aure to zildu mi'atin wa rajul za a musu bulala 100 sannan a jefe su har sai sun mutu idan kuma mutum ne mai aure ko ne taba yin aure yayi zina da budurwa to ita din za a yi masa bulala 100 sannan a tsari ta tsawon shekara guda shi kuma za a yi masa bulala 100 sannan a jefe shi har sai ya mutu hadisi ne ingantacce ya zo a cikin sahih muslim kitabul hudud babu haddin zina hadisi na 1399 sau da aka yan uwa zinan muguwar abaci zinan tana lalata zuri'a da yawa matan aure sukan je su yi zinan kuma su taho da cikin su zo gidan mazajen su ta haifi ɗan da sun tabbata ba na wannan mijin ba ne kuma sannan a bashi ko kuma ta fito da ciki daga gidan wani amma saboda ƙiyayyar da take mishi sai ta je a ta sha wani magani ko ta je a yi mata wani asiri wanda zai danne wannan cikin har ta ƙarshe zawarcin da cikin bai tashi ita yi aure ta aure wanda take so sannan a gidan wanda take so din sai da je a saki cikin ya girma kuma ta haife shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi duma ta da shigar wasu mutane dan da ta tabbata ba nasu bane ta shigar da shi cikin su to hakika wannan ba za ta dandana ko da kamshin gidan aljanna ba to da haka mummunan abu ne irin wannan bare da gudu haka nan kuma duk mutumin da wato ya san cewa shi yayiwa wata ciki kuma sannan ya zo ya yi musu wannan ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a ranar alkiyama ubangiji sai ya farna tsakanin shi da tsakanin abin da yake so ba zai samu abin da yake so ba a ranar alkiyama walladani ya tiyani ha minkum wadanda kuma suka je da suka zo wa albasha daga cikin ku wato kamar maza kenan idan suka yi zina ko kuma suka yi luwadi wato anan a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka kama mutum yana luwadi ko kuma yana zina da dabba aka ce a kashi shi ukulul fa'ila wal maf'ula ku kashe shi mai yin sannan kuma da dabbar ma da aka yi zina da aka kama wani yana luwadi da ita to a kashe dabbar ba za a ci naman ta ba haka nan shi dan luwadi wato tun a zamanin sayyidina Abubakar da aka kama wasu yin luwadi yadda abokan ya tara sahabbai dan neman shin wani hukunci za a yi musu tunda luwadi ba a yi shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma bai faɗi wani hukunci game da shi ba wasu daga cikin sahabbai suka ce to dan luwadi a jefe shi mana in har ya taɓa yin aure wasu kuma suka ce kawai wato horo za a yi mishi a fice shi amma sai na Ali da Abdullahi dan Abbas Allah ya tsara musu da suka ce abin da ya kamata a yi wa dan luwadi shi ne wato irin yadda ubangiji ya yi wa wancan mutanen annabi wato a nemi wani tsauni ko wani dutse mafi tsawo a garin ko wata bishiya mafi tsawo ko kuma wani bene mafi tsawo a garin wanda ya kai kamar irin hawa 10 ko hawa 20 sai a hau can da shi sai a daure shi a daure hannayensa da kafafun shi sannan a tara duwatsu a ƙasa sai a sako shi idan ya rikito akan wannan duwatsun in ya mutu shikenan in bai mutu ba ba ne suka ce a cigaba da jifan sa har sai ya mutu dan duwatsu saboda haka dan uwa mummunan zunubi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dan duwatsu da zai yi wanka da akogi 70 dan dan duwatsu nan ba za ta rabu da shi ba in ya mutu da janaba zai mutu dan in dai mutun yayi luwadi da zai yi wanka sau 70 a koguna guda 70 daban-daban ba zai wanke mar jaraba sa ba har ya mutu jaraba tana jikin shi luwadi mummunan abu ne yanzu can abin nan wato birnin Sadum birnin mutanen annabi Lut alaihi salam a kusa da birnin akwai teku ta sanadiyar azaba da aka musu yanzu aka kogin yana nan tekun yana nan ya mutu ya zama dead sea yanzu kan wanda suka karanci yan boko da suka karanci geography ga tambaye su dead sea sun san shi dead sea wato mataccen teku babu wani abu mai rai a cikin shi ba irin haka ruwan yake tekun da ke kusa da garin mutanen annabi Lut alaihi salam ko ciyawa ba ta fitowa a bakin ruwan ko ciyawa babu haka na cikin ruwan gashi nan teku ne kamar kowanne teku zurfi iya zurfi ga kuma nisa za ka yi kwana da kwanaki wata da watanni kana tafiya a kai baka ƙare nisan ruwan ba ga kuma zurfi dubunnan milamilai zurfinsa amma duk da haka babu kifi ko ɗaya babu kifi babu kowace irin ƙaro babu kowane irin ƙaro a cikin shi saboda makwabtakar da ya yi da birnin Saduma birnin mutanen annabi Lut alayhi salam to da fa uwa wato masin luwadi tsoron Allah su gena mummunan zunubi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi da Imam Suyuti ya kawo shi a cikin tanqihu qaulul hadith sharhin babul hadith yace idan dan luwadi ya taba wani yaro da niyyar zai luwadi shi ko da niyyar sa'awa sai al'arshin ubangiji ta girgiza sama ta yi rantsuwa ta yi magiya da ce ubangiji kai min izini in rikito a kansu gaba ɗaya duk duniyar ba kowa ya mutu sannan ƙasa ma ta yi magiya ta yi magiya ta yi rantsuwa da ce ya ubangiji ka ban ni in haɗe su duk gaba ɗaya kowa da kowa ma da mai laifin da mara laifin kowa ya mutu saboda fa girman laifin saboda haka ƴan uwa Allah zai kiyaye mu mun tsinci kanmu a cikin wani irin yanayi wanda a yanzu mutum sai ya aika da duk abin da ya aikata in kuma sannan ya dawo kuma yazo yana zama a cikin mutane wannan ba wannan ya fi komai muni al'ummar banu isra'ila da ubangiji ya ce inna allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani da'ud wa isa ibn maryam ko zalika ma asaw kanu ya'tadu ubangiji ya ce Allah ya tsine wa wadanda suka kafirta daga cikin banu isra'ila bisa harshen annabi Musa annabi da'ud da annabi Isa alaihi wassalam saboda me bima atawa kanu ya tunda saboda abin da sai kace suna sabawa da dokokin Allah da kuma ƙetare dokokin Allah da suka kace suna yi kanu la tana hauna an mun karin fa sun kasance ba sa hana juna bisa wani mummunan abu da suka kace suna yi wato zai kasance yanzu nan za ka ga mutum yana aikata zunubi ka hana shi wani barka za kuma ya ki bari bayan ya gama aikata zunubi kuma ya dawo zauna cikin ku ba na manta lokacin muna ƙanana wallahi mutum ko taba yake sha ba mu yi zunubi shi da ya shigo unguwa ba mu mai cin abinci da shi ko irin inda ake cin abincin nan ne haka da yawa indai wani aka san mashayin taba ne ko almajirai ba sa bar zaman kudi ana san mashayin taba ne amma a yanzu mutum yana shan taba yana shan wiwi har kwaya ma yana shan sai ya ci abinci da shi sai ya ci abinci ma ya rage maka sai zai me yafi wannan muni mutum mazinaci ne amma saboda yana da kuɗi sai zo cikin mutane ya zo ya zauna za a yi irin kowane irin zance da shi za idan ma ya fito takara za ga sai ga samari suna rigima da junan suna dukan junan suna fada da junan su sai wani wanda wannan wanan zarar ya ci duk abin da ya samu daga shi sai ya yanzu kuma ka san cewa ana zargi shi da laifi kaza din ko da zargi ne sai ba gari ba da idanunka to amma dai ya kamata ka nisanci shi kwarai da ya kamata lalle ne yan gwamnati su nisanci alfasha kuma nisanci ba su aikata ta domin duk lokacin da albasa ta bayyana a doron ƙasa wato yana daga cikin alamomin kusantowar tashi a duniya ba Allah ya kiyaye ina ganin anan za mu dakata saboda yanzu lokaci da za mu yi tambayoyi da fatan Allah ya fara mu abin da muka fi Allah ga mu dadan shi abin da kuma mu fuskare Allah shi ya kai mana barki ita nafila idan ka yi ta amfanin iyakan kanka ne amma ita ciyarwa wato sadaka amfanin zai tafi zuwa ga wanninka in an dubi kuma yanayin zamanin da muke ciki wato a wannan zamanin gaskiya wanda yake ciyar da jama'a yake yin sadaka da wani abu na dukiyarsa to ladansa gaskiya ya fi na mai yin nafila tabbas dan da za ka kwana kana nafilfili ba ka yi bacci ba wallahi wanda ya fito da rana ya samu wani mutum ya ba shi sadakar kwano ɗaya na shinkafa ya fi ladan shi a talaka kwarai da gaske za ka kwana ko kwana za ka yi kana na kulki wanda ya sadaka da kwano ɗaya na hatsi ko na shinkafa ladan shi a talaka kwarai da gaske saboda ga hadisi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi to yana da lada kusan ka cin nashi yanzu kai kana azumi idan ka gayyaci abokanka mutum biyu ko uku suka zo gidanka suka sha ruwa to kana da ladan azumi hudu kenan ga azuminka ga azumin da abokanka su uku suka yi kana da lada kusan kacin nasu kan ka hada da naka ladan ka ga lada hudu ke lada kashi hudu ke saboda haka lalle ya kamata mu ba wa wato ciyarwa muhimmanci kwarai da gaske kai duk wani aikin lada ma wanda zai zamto amfanin shi ba zai tsaya iya kanka ba zai tafi zuwa ga wasunka to lalle ya kamata lalle mu bashi muhimmanci kwarai domin yana daga abin da ake gina al'umma da shi wallahi a'lam wa alaikum assalam
No.
don fahimci tambaya bai ce rija ya ce ta shekara ta fi shekara bakwai ko?
Na'am.
To tun kamar shekara takwas da suka wuce kare ya mutu a cikin rijiyar sai aka daina amfani da ita to yanzu kuma sai rijiyar sai ruwan rijiyar ya zama ya dawo daidai shi za a iya amfani da shi za a iya amfani da shi idan ka'idar da shi ne ya zamto ruwan baya wari baya wari sannan kuma ya zamto launin ruwan daidai yake da launin kowane irin ruwa ya zamto kuma wato dandanan shi babu dandanan wani abu a ciki shikenan idan dai siffofin ruwan kofin nan suka zama sun kubuta daga wancan abin da ya faru shikenan babu komai za a iya amfani da shi wasu malaman ma suna ganin koda in akwai wani sinadari ko wani chemical da za a iya sawa ya tsaftace ruwan don aka yi hakan to shikenan ruwa ya tsaftace Na'am. Wa alaikum salam. Idan maziyi ne, maziyi shi ne alma'ul kharij inda shahwatu sugra, ruwan da ke fita yayin motsawar karamar sha'awa. To shi wannan wato malamai da dama suna ganin aka ganganta fitar shi azumi ya karye amma ba da gangan bane ya fita to azumi yana idan maziyi ne amma idan maniyi ne bisa abin da ya fi inganci a mazhabar malikiya azumin shi ya karye zai rama guda ɗaya sannan kuma zai yi kafara shi ne ya yantar da baiwa guda ɗaya ko kuma ya ciyar da miskinai guda 60 ko ya azumi 60 wallahu a'lam alaikum salam na'am Na'am. 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 To wannan zalunci ne. Zalunci ba rabon gado ba zalunci. Wata rana idan ba a ji tambayar ba mai tambayar ya ce wai uba ne ya yi rabon gado tun yana da rai ya raba dukiyar shi gaba ɗaya ya raba a tsakanin 'ya'yansa amma ya ware wasu fa su riga su ba saboda ya tsane su bai ba su ba sai kuma bayan kwana ɗaya da yin wannan abin sai ya rasu to wai yaya abin yake wannan sunan shi zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wannan sahabi mai suna Nu'man bin Bashir baban shi ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka shaida wannan bawan nawa na ba waɗannan nawa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sauran 'ya'yanka ma ka ba su haka ka ba su kamar haka sai ya ce a'a sai ya ce kuma kana so su zama daidai wajen yi maka biyayya sai ya ce eh sai ya ce to lallai wannan shaidar ka je ka shaidarwa wani ni ba na yin shaida akan abin zalunci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah ku yi adalci wajen yin rabuwa tsakanin 'ya'yanku saboda haka ga shi wannan gaskiyar magana zalunci ne dole ne wannan rabon dole a baje shi a saki kwarai da gaske dole a wannan rabon a warware shi a saki gwargwadon yadda Allah maɗauki sarki ya tsara a cikin littafinsa wallahu a'lam amin da ansaru me na goma to na goma ne dai ban sani ba amma dai muhajirun kam ana nufin sahabban da suka hijira daga garin makka suka koma garin madina da zama an ce al ansar kuma ana nufin mutanen garin madina da kewaye waɗanda suka tari sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba su masauki suka zauna tare da su a nan garin madina har Allah ya buɗa musu su zama samu nasu guraren zama su zauna wallahi wala amma na goma ne da ya faɗa ban fahimci me yake nufi in kuma yana nufin kamar mutum goma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da samun aljanna tun daga nan duniya da su kuma waɗannan wasu sahabbai ne guda goma a cikinsu akwai sirna abubakar as-siddiq akwai sirna umarul faruk
سيدنا عثمان بن عفان أكو كينان سيدنا علي بن أبي طالب أكو كينان أكو سيدنا سعد بن أبي وقاص بيار كينان أكو سيدنا سعيد بن زيد كافا شد كينان أكو سيدنا عبد الرحمن بن عوف بكو كينان أكو سيدنا ألها بن عبيد الله تكو كينان أكو سيدنا زبير بن العوام أوا to wayan da su ne wadanda yanzu zan yi tunawa akwai Zubair ibn al-Awwam ina jin ko shine wanda na abin nan kai Abu Ubaida ibn al-Jarrah shine na goma guda goma na sai ku salam na 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 duka kowanne yana da lada kwarai da kowanne yana da lada kowanne kuma ladan sa mai girma ne akan kansa shi ne jin sauraron wa'azi ana yi ne saboda taimakawa zuciya ta zama ta samu karuwa daga ainihin abin da ake karantawa shi ma kuma karatun alqur'ani ana yin shi don dai zuciyar ta ila ta samu nutsuwa din sun abin da take karanta ta zuciya tana tadabburin abin da bakin ke fara da haka har zuciya ta samu karfafa saboda haka karatu a sauran lokuta ma yana da akalla kowane harafi mutum ya karanta yana da lada goma idan bai da alula malamai su ce in yana da alula a kowane harafi ma zai iya samun kamar lada 100 ko sama da haka wallahi na'am وعليكم السلام نعم أبي إيتو واتو يا وينن غنشو كنشن أنا يوم فتوى أكنسني بسبب غدا يدا ينين زمن ميكي kuma ta gurgurdan yadda shin wani ne mai musu wazo waye mai karantar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa matan sahabbai sun wanke ta wata mata daga cikin su na jin Asma'u binti Yazid ne ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullahi maza sun tafi da yawan wata yawan hadisan ko yin shi suke tare da kai mu ma muna so ka ware mana lokaci wanda zamu rika taruwa kana zuwa kana karantar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuciye shi ba irin ta kowa bace ba irin tamu bace kware da gaske saboda haka ya sun mari lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam kan ji zauna su tambayoyi ya gaya musu amsoshin su ya musu albishiroyi ya musu wa'azi wannan kenan kama irin wannan zamanin da muke ciki gaskiyar magana ba daidai bane mutum ya tsare ba ta rika fita wani kato ya zama shine mai zuwa ya karantar da ita saboda kowanne irin hadari yana iya faruwa kuma hadarurukan suna faruwa sai ga maciyin ba a wata biyu ba wallahi akwai mata da turo min tambaya cewa wata kamu da san wani malamin sunan islamiya ta rasa yadda za ta yi wannan san da take mishi kuma ya janyo batawa da mijinta ta ce gaba ɗaya ta ji ta tsanin mijinta ta rasa yadda za ta yi kuma ta ji tana san mijinta a yanzu halin da take ciki shi kuma wancan malamin ya san halin da take ciki din tunda har ma suna magana da ita wai suna chatting ne da ita kaga wannan kaga ba didi bane saboda daga wannan kallon ne zai tsaya zauna a gaban su yana karantarwa daga wannan ne kuma sai da kai ga har wata ta nemi lambar waya shi za ta iya buga waya ta yi mata tambaya ko za ta iya buga waya su hira da sauransu daga nan kuma sai a fara chatting daga nan kuma komai zai iya faruwa saboda haka lallai ne abin da yake zama wajibi shi ne kowace mace mijinta shi ne wanda ilmantar da ita yake wuyarsa wajibi ne kowanne mutum ya san siyasa da ilimin da zai iya koyawa matarsa kafin ma ya yi aura idan mutum bai da ilimin addini wato bai da ilimin da zai iya gudanar da addininsa ka ga yin auren ma bai hau kansa ba ke dole ne mutum ya zanto yana da ilimin da zai iya gudanar da addini gwargwadon yadda kuma zai iya karantar da iyalinsa idan har ya auri mace domin farilla ne a kan shi kamar yadda wato farillancin ciyarwa da shayarwa da bada makwanci suka zama farilla to haka nan ilmantarwa ma haka yake farilla yanzu za a iya raba aure saboda baya ciyar da ita yanzu za a iya raba aure saboda bai samu mata wajen zama ba haka nan za a iya raba aure idan baya koyar da ita ilimin addininta idan ba zai iya koyar da ita ba to aka ce ya je ya nema ya zama wato in ya je shi gun malami aka karantar da shi kuma ya zo ya karantar da ita idan kuma duk haka ma ba za ta yiwu ba ya ɗauko mace
ta rika zuwa har gida tana karantar da ita idan wannan din ma ba zai yi wato a samu wata mace malama a unguwar wanda zai iya barin matarsa matar shi ta fita ta je gidan wannan malama ta karantar da ita amma gaskiyar magana mutum ya bar matarsa ta je wani kato ya karantar da ita gaskiyar magana wannan akwai hatsari kwarai da gaske abubuwa da yawa wadanda abin takeici da yawa suna faruwa su fi musamman a cikin zamanin nan da muke ciki kwarai da gaske wallahi a'lam wa alaikum assalam no to ai wani mutum ne yake da kallai sai mahaifinsa ya rasu ba musu gona sai yake nomawa tare da kannan nashi baya ba su komai amma yana ciyar da su waya abin yake to gaskiyar magana akwai zalunci duk da haka a ce wajibi ne a raba a san cewa wannan gonar kunya nawa ne na wani kunya nawa ne na wani kunya nawa ne na wani sannan an yadda a raba gaba an raba gonar don an yadda a haɗu kuma a nome gonar gaba ɗaya sai a haɗu a nome gonar gaba ɗaya abin da aka samu na amfanin gona sai ya raba ya ba kowa nashi kasan shi sannan maganar kuma ciyar da su a matsayin shi dan uwansu babba ai da ma akwai wajibci ne ciyar da su yana kan shi wannan ciyar da su da yake yi bai dauke masa ainihin haƙƙin noma gonar su da yake yi ba yawwa wallahi a'lam wa alaikum assalam kowanne yana da tasu falalar shi ne istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce yana yin haka fiye da sau 100 a kowace wuni sannan kuma yin istighfari yana da cikin falalar sa cewa in ana yawaita shi wato ubangiji ya faɗa cikin Qur'ani yusul sama alaikum midrara ubangiji zai saukar muku da ruwa mai yawa daga sama sannan yuzikum bi amwalin wa banina ubangiji zai kare ku da yawan dukiya da yawan ƴaƴa wa yaj'alna kum jannatin ubangiji zai sanya muku aljannati wato lambuna wato da gonaki masu amfani masu albarka wa yaj'alna kum anhara kuma ubangiji zai sanya muku wato anharan wato ƙoramu ma'ana dai albarka za ta baibaye ku ta ko'ina idan aka yawaita istighfar don ko yanzu ne hanyoyin rayuwa suka cushe wa mutum sana'a ta yi nauyi ba ta karɓuwa hanyoyin samun abinci suka yi kunci idan mutum ya yawaita istighfar ubangiji zai buɗa musu abin da ya ci da ya sha ba zai rasa ba insha Allah sana'ar kuma Allah ya zata buɗe yana daga wato falalar istighfar kuma cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaito ta hanyar sunna Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yawaita istighfar ubangiji zai azurta shi sai da duk baya tsammani zai yaye masa damuwarsa zai kare shi daga duk abin da baya so zai azurta shi kuka inda baya tsammani kaga falalar istighfar kenan kuma yana da falala sun fi guda 20 waɗanda suka biya cikin Qur'ani bayan haka ubangiji ya faɗa cikin Qur'ani inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin at-tawwabun da kuma al-mutatahhirun nan da masu yin istighfar suna ciki kaga wannan kenan shi kuma falalar hayyana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sabunta imaninku da yawan faɗin la ilaha illallah kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yace la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda ya faɗi wannan sau 100 a kullum Allah zai gafarta zunuban shi kuma Allah zai sanya shi a ranar alkiyama babu wanda zai kai shi yawan lada a ranar alkiyama sai wanda ya zo da aiki irin wannan ko kuma wanda ya fi shi yawaita ne sannan kuma za a ba shi lada kudin mutum kamar ɗan ta bayi guda 10 daga cikin gidan annabi Isma'il alayhi salam sannan bayan haka zai zo fuskar shi sana haske a ranar alkiyama fiye da hasken farin wata a ranar alkiyama kaga wannan falalar la ilaha illallah kenan sannan kuma wanda la ilaha illallah ta zama wani karshen zancen sa a nan duniya to ubangiji zai kiyaye shi daga azabar kabari kuma lallai zai tashi shi akan wannan imani ko zai shiga aljanna duk wanda ya faɗe ta yana mai kini da kusanta cewa a cikin zuciyarsa to ubangiji insha Allah zai shiga da shi a jannah na wallahu a'lam sallallahu alaihi wasallam
yadda magana take shi ne shi annabi Musa alaihi salam ya nemi ganin Allah ya ce rabbi arni anzur ilayk ya Allah ka nuna mana in duba zuwa gare ka amma gaskiyar magana bi kan shi ubangiji ya ce maka lan tarani ai ba za ka lan din nan wasana ilmin nahwu a can in an tambaye ba a ji lan duk inda ta zo a cikin zance ana nufin abin ba zai faru bane har abada ba zai taba faruwa ba har zuwa karshen lokaci ba zai faru ba duk inda lan ta zo kamar inda ubangiji yana magana akan ƴaƴan annabi a koko falan abraham arda hatta ya azan liya abi aw ya hukuma allah wa huwa khairul hakimin yana cewa har abada ba zai bar garin nan ba har sai baban shi ya bar shi duk inda lan take a cikin alqur'ani tana nufin kore aikin ne har abada ubangiji ya ce masa lan tara ni ba za ka taba gani na ba annabi musa alaihi salam bai ga allah ba a nan duniya sai dai ko ganin da za a yi masa a ranar lahira ko ganin da za a yi masa a aljanna to wannan kam muminai ma za su gan shi ba ma annabin Allah annabin Musa alaihi salam mai daraja ba kaga wannan kenan amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafiyar da ya yi ta Isra'i da Mi'raji to akwai sabanin malamai akwai wanda suka tafi akan fatawarna na Aisha radiyallahu anha ta an tambaye ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya san Allah tace a bai gan shi ba wannan kenan akwai kuma wanda suka tafi akan fatawar Abdullahi dan Abbas ya darna su bar gare su baki da an tambaye shi shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah yace ra'ahu ya ganshi har sai da numfashin shi ya kure shi ya abu kare da shi sannan kuma gashi na cikin alqur'ani ubangiji yana cewa fa hayla abdi ma aw ha ma kadabar fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara ubangiji yace zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam baka karyata abin da ya gani ba baka musanta abin da ya gani ba afa tumarunahu ala ma yara shin kuna jayayya da shi ne bisa game da abin da ya gani wala qadra ahu nazratan ukhra kuma hakika lalle ya ganshi a wani lokaci na daban inda sidratul muntaha a wajen sidratul muntaha wani suka ce wai malaika jibril ya gani annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya ga malaika jibril ina jin tun a ranar da ya kawo mishi wahayi ko ranar da ya zo ya ce masa iqra ya ce masa ma za a qara'u ya ce masa iqra ya ce ma za a qara'u ya ce masa iqra ya ce ma ana bi qari'u sannan ya ce masa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam ko shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam daga wajen ya koma gida cikin zazzabi a cikin wani irin yanayi ai ya ga malaika jibril tun a lokacin to shin a gayyace shi kuma ya je har sama ta bakwai kuma sannan a ce malaika jibril dai zai gani to da haka malamai mu hakikai suka ce inda wannan ganin da ya yi din inda sidratul muntaha an ce ya ga ainihin zatin ubangiji ne ita sidratul muntaha ita ce wato magar ya tigewa duk abin da ya tafi daga nan duniya ya haura sama ta ɗaya sama ta biyu daga har zuwa sama ta bakwai to baya wuce sidratul muntaha sannan kuma abin da ya taho daga saman sama ta bakwai kuma baya wuce sidratul muntaha ita ce kamar magar ya tigewa babu abin da ya taba tahowa daga can ya wuce ya sauko ko da zuwa sama ta bakwai babu abin kuma da ya taba tashi daga sama ta bakwai ya wuce sidratul muntaha ya yi sama in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a cikin wannan tafiyar an zo gunda wato ainihin malaika jibril ma da kansa da aka zo nan gun yace ki iya tafiyar kenan iya inda ya kuri kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa to ka zo mana baci gaban tafiya yace ai wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lana nahnu safuna wa inna lana nahnu nusabbihu wa ila ayyin guda ku sai ayyin da suka sauka ba a sama ba a kasa ba anan asidratul muntaha anan suka sauka saboda haka anan ne karshen tafiyar malaika jibril yayin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara yin gaba ya ci gaba da tafiya sai ce ina mamakin matsayin wannan bawan a wajen ubangiji sa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya har zuwa inda ubangiji ya so ya gana da shi saboda haka ubangiji ya faɗa game da shi ce ma zagar basar wa maƙaba ai idanun annabi sallallahu alaihi wasallam bai karkace ba daga ainihin abin da ya gani saboda haka malamai mu hakikai da yawa suna nan akan fatawar Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gani kware da gaske saboda haka wannan shi wallahu a'lam.
نعم 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 wato mutum ne da shi da ƴan uwansa aka rabu aka mutu aka bar musu gado sai ƴan uwan shi duka suka yi aure shi bai yi aure ba kuma sai ya rasu wai wannan ƴan uwan nashi su za su gada shi mazan su da matayen su za su gada shi ne da zikar da suna a shi ya zama ma kalala inda ya zama kalala kaga wato ƴan uwan nashi su zama biri da kidi kenan cikin ya zama kalala ba bai haifa ba kuma iyayen shi sun riga shi da suna ya zama kalala ubangiji ya faɗi yadda za a raba gadon a cikin nan idan ɗan uwan nashi ƙaya ɗaya ne shi ne cinye gadon gaba ɗaya idan kuma mace ce ita kaɗai sai a ba ta rabi idan kuma namiji ne guda ɗaya da mata guda biyu su matan sai a ba su rabin kasan namiji wato sai a ba su sai a raba gadon kashi uku su a ba su kashi biyu ko kuma a raba gadon kai kashi huɗu shi a ba shi kashi biyu su ma a ba su kashi biyu su raba tsakanin su ɗaya da ɗaya kenan wato suna da rabin abin da shi ya samu wallahi Allah na'am salamu alaikum na'am kuyi na'am kalala Allah rama yana tambaya ne menene kalala kalala shine mutumin da ya rasu wato ya zama ɗan uwan shi ne za su gada shi ɗan uwan shi waɗanda suke uwa ɗaya da shi ko kuma waɗanda suke uwa ɗaya ba ɗaya da shi wato wanda bai bar iyaye ba kuma bai bar ƴaƴa ba shi bai haifa ba wato shi ne kalala da shi ne kamar yadda alƙur'ani ya faɗa in akwai ƴan uwan shi da ummai waɗanda iya uwa kaɗai suka haɗa da shi to su zuwa fi kowa cancanta da cin gadon shi idan kuma akwai ummai ɗin akwai kuma li'abbai to li'abbai ma ba za su ci gado ba ummai ɗin a nan sun tare su idan kuma akwai shiƙiƙai ne da li'ummai to shiƙiƙan da li'ummai su za su ci gadon shi sai su raba biri da dili wani bai fi wani ba a nan shi ne ubangiji ce ba mu shura kawo kusa da in ba da su ko su ci ga aure ne da yarda ba za su yi biri da dili su zama shura kawo sun yi tarayya da juna a cikin gadon biri da dili wallahi ba sai kuma magana ta gaba akwai fatawa min da na bayar game da shin wanda suke salla a gun da ya mutu saikin bin tsayawar liman ya sallar su ke sai wani wanda suke tambaya wato shi yasa wato mutane idan Allah mutum zai tambaya a rika yadda ikhlas duk malamin da baka yadda da aqidarsa ba kar ka yadda ba ka yi masa tambaya yawa duk malamin da baka yadda da shi ba to zancen ma ka yi masa tambaya a cikin addini bar taso ba idan kuma ka san dama baka gamsu da malamin ka kuma